بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan zamani na 12 kenan domin ci gaba da karatun mu na wannan littafi na usul mazhab al-imam malik wanda al-allama abu al-abbas ahmad ibn muhammad ibn abi kaf al-wallati ash-shanqiti ya rubuta wannan littafi. kamar yadda muka sani baiti 30 ne wanda aka yi musamman domin bayani akan wasu hujjoji wanda imam malik yake dogara da su domin fitar da hukunce-hukunce na shari'a a mazhabansa, ko kuma a ce abinda malikawa suke kafa hujjar shi wajen fitar da hujjoji ko ahkam na mazhabansu. yau za mu tashi a nan hujja na 12. wannan hujja na 12 shine al-aslu thani ashar, saddu dhara'i. wannan saddu dhara'i za mu ji menene shi, amma mu sani da shi da wanda ya zo kafin shi alif ihsan, to suna daga cikin wasu na musamman wanda malikawa suka keɓantu da shi, wanda babu wanda ya biyo bayansu sai ɗaiɗaiku ƙwarai da gaske. kamar misali alif ihsan, wasu suna ganin cewa al'imam abu hanifa ya biyo ya yi aiki, ko in ce ahnaf sun yi aiki da wannan alif ihsan ɗin. shi ma saddu dhara'i ɗin, wasu suna ganin cewa al'imam ahmad ibn hanbal ya yi aiki da shi, amma al'imam abu hanifa da al'imam shafi'i ba su yi aiki da shi ba. almuhim dai saddu dhara'i yana daga cikin hujjoji ko usul wanda malikiya suka keɓanta da shi saɓanin sauran dukkan mazahib. to menene saddu dhara'i? malamin a littafi yake cewa wasaddu abwabi dhara'i al-fasad fa malikun lahu ala dhihi i'timad, yace da toshe ƙofofin isa zuwa ga ɓarna. wato na 12 shi ne toshe ƙofofin isa zuwa ga ɓarna. fa malikun, lallai al-imamu malik, lahu ala dhihi i'timad, yani lahu i'timadun ala hadhihi, yana da dogaro, wato yana dogaro akan wannan asli ɗin daga cikin usul na malikiya na addini, wanda shi ne saddu dhara'i ɗin. to menene saddu dhara'i? saddu dhara'i shi ne rufe ƙofan da ke isa, ƙofa da take isarwa zuwa ga wata ɓarna wacce take maznuna ce. ana tarifin shi wato ighlaqu babi alwasa'il allati tuaddi ila al-fasadi ada'an aw yufdi ila al-fasadi ifda'an zanniyan, wato toshe ƙofan wani abu da ke isarwa zuwa ga ɓarna, amma isarwa ɗin ba isarwa ne na yaƙini ba, isarwa ne na zan. wato a takaice abin da wannan yake nufi shine idan ya zama akwai wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta shi, ko kuma a ce shari'a ta halasta shi, sai ya zama amma yinsa kuma yana isarwa zuwa ga wata ɓarna, to wannan abin da aka halasta shi zai iya samun hukuncin haramci saboda yana isarwa zuwa ga ɓarna. wannan malamai sun yi cece-kuce akan wannan, ya za a yi a ce za a haramta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi, ya halasta shi? imam malik hujjansa anan shine saboda za a haramta shi ne saboda yinsa yana kaiwa zuwa ga yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. su kuma sauran malamai suna cewa kamar imam shafi'i kenan, yana cewa a wannan ai magana ne na aikin zuciya, bai kamata a ce mutum ya yi hukunci akan abin da aikin zuciya bane, ya kamata mu bari akan abin da aiki ne na jiki wanda sai an yi, kamar yadda hadisi ke cewa umirna an nahkuma bi zawahiri wallahu yatawalla sara'ir. amma shi imam malik yana ganin cewa a'a, ai wannan ana gani gashi nan a hakika ne yana isarwa zuwa ga barna din, duk kuma abin da zai isar da mutum zuwa ga barna, to ai ya wajaba a dakatar da shi, domin kamar yadda muka sani a ka'ida na malaman usul, dama annahyu muqaddamun ala al-amr, idan aka samu hani aka sami umarni, to ana gabatar da hani din nan akan umarni. wato in dai har ya zama garin bin umurnin nan za a fada wa abin da aka yi hani akan shi to sai a ce to gumma a dakatar wa umurnin a je a kin shi saboda kar a fada wa hani domin hani yafi muni yafi karfi yafi abin tsoro to wannan zara'i din wato hanyoyin isa zuwa ga murna din nan sun kaskashi uku akwai wanda yaqini ne an tabbatar an yi ijma'i cewa lalle lalle wannan abin haramu ne akwai abin da kuma an yi yaqinin cewa an yi ijma'in cewa wannan abin ba haramu bane akwai kuma abin da aka yi sabani akai to abin da aka yi ijma'i akan cewa yayan haramun ne wannan shine abin da wasu malamai suna ganin cewa bai ma kamata a sashi a cikin sardar zara'i ba saboda shi wasila ne wasilatul maharim ne ko wasilatul mafasid ne almutahaqqaqa wato hanya ne na isa zuwa ga barna ko zuwa ga abin da aka haramta hanyayen kuma wannan an riga an haramta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi kamar ayan nan na alqur'ani da take cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm kada ku wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kada ku riga zagin waɗannan waɗanda ba su waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala domin idan kuna zagin su za su zo su zagi ubangijin ku Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma laifi ne to wannan kaga irin wa'annan an riga an sani cewa haramun ne yansu domin suna isarwa zuwa ga wani abu mummuna kuma Allah ne subhanahu wa ta'ala ko annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'i ne na malamai suka tabbatar da cewa wannan abin haramun ne sannan akwai abin da shi kuma an yi ittifaki cewa duk da yana isarwa zuwa ga haramun din amma ba a haramta shi ba kamar misali shuka inabi domin a ci to an sani cewa shuka inabi shi yake bada daman a samu a yi giya domin a zamanin da inabi din kare ake yin giya to tun inda aka shuka inabi da shi din za a samu a rika hadawa ana yin abin da za a yi har ya zama giya to inda za a ce an hana shuka inabi gaba daya da shikenan an san cewa an daina yin giya amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai hana wannan abin ba saboda ai yana da wani amfanin daban ana shan shi domin jin dadi ana shan shi domin lafiya ana shan shi domin wasu abubuwan daban saboda haka bai kamata a ce don wancan an hana wannan ba sai Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta ba kuma ijma'in malamai yazo ya bar shi akan halaccinsa wannan yana daga cikin abubuwan da alwasa'il ila almaharim ne amma kuma an san cewa ya halasta ijma'an ai aiki da su ba haramta su ijma'an kaman sa irin sa irin kaman wasu abubuwa ne da yawa wanda an halasta su kuma halaccin su bai gushe ba misali sai kuma abin da aka yi sabani akan sa wanda wasu suna ganin cewa ya halasta saboda an riga ayan ba abin da ya haramta shi wasu kuma suna ganin ya haramta kamar malikawa din saboda cewa yana isarwa zuwa ga barna wannan din to shine ainihin saddar zari'a wanda ake magana akan sa wannan shine saddar zari'a wanda ake magana akan sa wanda wato akwai dan sabani akan sa domin in akwai ijma'i akan halaccin sa babu magana in akwai ijma'i akan haramcin sa babu magana amma wanda ake sabani akan sa din nan ne inda malikawa suka zo suka yi magana suka ce lalle wannan abin ya haramta saboda yana isarwa zuwa ga haram suna da misalan su da yawa wasu ma daga cikin malamai sun ce a ai wannan yana fitowa ne a cikin al-buyu' kadai saboda ishu na riba wasu kuma suna ganin kamar misali ibn al-arabi kenan da wasu malamai wasu kuma suna ganin a ba haka bane yana shiga wasu abubuwan daban-daban duk wasu mu'amalat suna abubuwan da suke suna isarwa zuwa ga haram ana iya haramta su suma kuma idan muka lura wannan yayi kama da wata fa'ida wacce al-imam Abu Ishaq al-Shatibi ya harare ta sosai sosai a cikin littafin sa Muwafaqat inda yake magana akan al-ja'iz da yake akwai al-mubah da yake magana mai fadi akan mubah akwai inda yace al-mubah تتجاذبه الاطراف الاربعه والمباح تتجاذبه الاطراف الاربعه bayan yayi wani abu yace alwajibu akwai abin da yake ce ma alwajibu wajibun bil kulli wa bil ba'dhi wajibun bil ba'dhi wal mandubu mandubun bil ba'dhi wajibun bil kulli wal haramu haramun bil kulli haramun bil ba'dhi wal man'u wal makruhu makruhun bil ba'dhi حرام بالكل والمباح تتجاذبه الاطراف الاربعه me yake nufi wannan kafin in yi bayanin me yake nufi wannan maganar nasa yayi kama da maganar da ابن العربي يفدي عفوا ابو العباس احمد بن احمد بن ادريس احمد بن ادريس شهاب الدين القرافي يفدي بيكي تشيوا وهذه الذرائع كما يجب صدها يجب فتحها يفدي وانا اتكين تنقيه الفصول يتشي وان ذرائع ان دسكي اسر وزوا حرام وان ذرائع ان دمكي مجانا عكان توشق وبينسو to yanda suke isarwa yanda ake yace wajaba a toshe su wani lokaci yakan wajaba kuma a bude su domin wasila ai wasila ne kadai ya danganci abin da yake isarwa zuwa gare shi wani wasila ne zuwa ga wajibi fa yakunu wajiban wani wasila ne zuwa ga mandubi fa yakunu manduban wani wasila ne zuwa ga mubah fa yakunu mubahan wani wasila ne zuwa ga makruh sai zama makruh wani wasila ne zuwa ga haram sai zama haram so kaga wannan yayi kamar da wannan maganar da muke son yin magana sa na أبو إسحاق إبراهيم موسى اللحمي الشاطبي أتكلم الموافقات ده فدي يكي تشيوا واتو الواجب بالكل واجب بالبعض أي الواجب بالكل الواجب بالبعض واجب بالكل دوان أبوان ده يكي واجبين إذا أجا تشي سلنا واجبين تو حكا يا واجب كودة يوشي إذا أنا ينسل أبين دكما أكا تشي مندوب ني مثالي سي أكا تشي شران سلا مندوب ني to wannan mandubun bil ba'd kenan amma kuma wajibun bil kulli abin da yake nufi wajibun bil kulli wato ya wajaba mandub ne a kan cewa yau sallan azhar ya zama an kira sallah ko kuma sallar asr ya zama an kira sallah amma kaga bai zama wajibi akan cewa duk sallah da an kira sallan ba amma kuma wajibun ne bil kulli ta yanda inda mutum zai ce ko wani gari za su ce ko kuma wani masallaci za su ce su gaba ɗaya sallan su ba kiran sallah wannan sun saba wa Allah subhanahu wataala duk da yake abin nan mun sani a asalin sa mandub ne amma ya koma wajibi ya dauki hukuncin wajibi saboda haka in suka kiyin sa sun kiyin wajibi ne sai zama an kama su da laifi sabanin yadda muka sani na hukuncin mandub wanda idan mutum bai yi mandub ba babu laifi akan sa amma idan yayi akwai ladan akan sa wannan shine ma'anar al-mandub bil ba'd wajibun bil kulli sannan al-haram shi ma al-haram bil ba'd haramun bil kull duk wani abin da aka ce wannan haramun ne to haramun ne har abada abin da aka ce ko makruhi ne to al makruhu bil ba'd ma haramun bil kulli idan aka ce wannan abin makruhi ne ka rika yin sa misali sai aka ce dan waje ka dan a cikin sallah makruhi ne to wannan makruhi ne ka dan yi waje ka dan dinnan a wannan sallah an dawo sallan an jima wa kai amma idan da zai zama ko da yaushe mutun ya zama ko da yaushe kawai da ya fara sallah ya tawaje ya tawaje nan ya tawaje nan ya tawaje nan to wannan abin ya zama haramun ya koma ya fada wa haram shine ma'anar mandu al mandubu bil al makruhu bil ba'd haramun bil kulli wannan yayi kama da ka'idar nan da al imam al imam ahmad al imam muhammad ibn muhammad ibn muhammad al ghazali yake yawan mana kata la saghirata ma al israr la saghirata ma al israr wala kabirata ma al maghfira ko ma al istighfar yace duk wata sagairun zunub duk wani laifi da muke ganin shi karami Allah subhanahu wataala yana cewa yana yafe mana akan kanana to idan muka nace akan kananan nan kuma sun tashi a kanana sun koma manya duk wani karamin laifi in ka nace akan sa ya tashi a laifi ya tashi a karamin laifi ya koma babban laifi kamar yadda duk wata kabira idan ka yi zama da kai kake neman gafaran Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yakan mai da ita kamar saghira ya zama ya yafe maka akan ta saboda ka fuskance shi ka nuna masa kai cika dukkan sharuɗan tuba na nadama da kuma barin wannan laifin da kuma yayyanta da nadama akan cewon ba za ka sake da fatan ba za ka sake komawa zuwa ga wannan laifin ba idan aka samu waɗannan duka dama mun sani cewon Allah subhanahu wataala yana san tuban bawa to waɗannan duka waɗannan duka alama ne na suna da alaka da abin da muke bayani akan su imamu shatibi ya ci gaba da magana yake cewa wal mubahu tatajazabuhu al-atraf al-arba'a shi ko mubah wa inna atraf din guda hudu dukan su suna jansa al-wajib yana jansa al-mandub yana jansa ta nan barayin ta barayin talabul fi'l kenan ta nan barayin talabul fi'l kuma al-haram yana jansa al-makruh yana jansa wannan shine ma'anar maganar nan na al-imamu shatibi wanda kuma yayi kama da wannan maganar na shahabuddin al-qarafi yayi kama da maganar nan da muke yi na saddu zara'i wato kama yajibu sadduha yajibu fatuha ya danganci yanayin da ake ciki ne wani lokaci sai kaga mubah ya dauki hukuncin wajibci saboda tsananin bukatuwa zuwa gare shi misali shan ruwa karfe 10 safe ai halas ne inda ba ranar Ramadan bane. Tayi sai ya zama mubah ne wato wannan. Sai ya zama kuma a daidai lokacin ya zama mutum yana matukar jin kishi kuma yana jin kishi. Anan sai ya zama mandubi ya zama ya sha ruwa dan saboda kare wahalar da kansa. To zai iya kaiwa ya zama wajibi. Idan ya zama ya kwanaki bai sha ruwan nan ba, ya zama ciwo ya fara kama shi, likita ya ce masa in bai sha ruwa a wannan lokacin ba, to lalle zai iya salwantar da rayuwarsa. Anan ya zama ya wajaba akan shi ya sha ruwan, shine ma'anar al-mubah tatajazabu hu al-atraful arba'a. Kaga mun ga yanda mubah ya zama mandu, mubah ya zama wajibi. Sannan zai iya zama haram. Misali bacci na dan awa ɗaya domin hutawa, ai babu laifi a cikin sa, ko da azumi ne ko ba da azumi ba, amma wani lokaci kuma yakan zama makruh. Kamar yadda mun sani, IGC da yawa sun nuna, da malamai da yawa suna yawan magana cewa mutum ya zama da an fara Ramadan kawai sai ya tabacci gaba ɗaya tun da rana har azahar, ya tabacci. Da yayi azahar ya sake komawa bacci, da yayi asar ya sake komawa bacci ba tare da ya hassala komai ba. Mun sani wannan makruhi ne sosai, duk da yake da asalin bacci halal ne, zai iya yin duk sanda yake so, amma yanzu ya zama makruhi saboda ya zama ya nace masa. To idan da kuma zai kuma iya zama haram idan sanda ya zama ya nace ya yi ta yin baccin tun yana yi, ya fara tun bayan sallar asubahi har akai sallar azhar bai tashi ba, akai la'asar bai tashi ba, akai magriba sannan ya tashi domin ya sha ruwa saboda kar ya ji bugun azumi ko saboda wani abu irin wannan, to wannan ya zama haramun wannan baccin nasa, domin ya hana shi yin wasu abubuwa da suke wajibi a kansa, kila ma suka fi wato wajibin nasu ya fi karfi akan wasu abubuwa. So wannan a taƙaice shine azra'i, wato dama kalmar zari'a abin da take nufi shine abin da ke isar da kai zuwa ga wannan Allah zari'a. To wannan shine magana a taƙaice akan saddar zari'a. Amma a taƙaice kafin mu gama wannan, akwai wasu misalai da zan so in bayar saboda zai daidai da zamaninmu, wanda kuma ɗaukowa ne daga littafin babban malaminmu wanda ya cikin jagorancinsa muke gudanar da waɗannan karatuka, Maulana Dr. Ibrahim Ahmad Makkari, limamin babban masallaci na ƙasa ta Nigeria. Ya rubuta littafi musamman akan wannan babi na saddu zara'i, wanda a inda yake cewa ya kawo misalai guda uku wanda suke daidai da rayuwarmu na zamanin nan. Misali na farko, ya ce cikin zari'an da ya kamata a toshe su shine aiki ko karatu na maza da mata a waje ɗaya. Aiki wajen aiki ya zama office ne a waje, office ɗaya suna zaune mace na can kujeran, wancan mace na can kujeran. Ya ce wannan abin a asalinsa halas ne, bai haramta ba, saboda ai kowane mutum yana zaune a wajensa ne, amma zai zama haramun saboda abin da yake isarwa zuwa gare shi, abin da yake kaiwa zuwa gare shi. Domin kuna zaune a office, mace na can, namiji na nan, shikenan za a ga tun ana jin kunyan juna a farko, magana ba a iya sakin jiki a yi da juna, za a kuma ana fara fira da juna, za a ga mace saboda sabawa da juna, za a ga ta fara ganin kamar waɗannan an saba da juna ne, ta fara iya cire gyale a gabansu, ta fara iya sakin jiki, tana sakin maganganu waɗanda ba su dace ba, sai ka ga abubuwa suna kawowa, suna isarwa zuwa ga barnan da Allah subhanahu wataala ya hana. Sai ya ce wannan yana daga cikin misalai na saddu zari'a, wanda wasu zara'i wanda ya kamata a rufe su. Misali na biyu da ya kawo shine yanda mutane suke satan wasu domin su garkuwa da su, sai an ba su dukiya sannan su ɗauki, sai an ba su fansan waɗannan mutanen sannan su bayar da su. Ya ce wannan abin a asali halas ne, domin ya halasta don an ɗauke maka ɗan uwanka, aka ce sai ka biya wani abu, kai kuma kana da damar da za ka iya biyan wannan abin, ka ce to gashi domin ka ceci ɗan uwanka, domin mun san muhimmancin rai a cikin wannan a cikin rayuwa, rai ya fi ƙarfin dukiya. Amma yakan zo ya rikice zuwa ga haramci, saboda yanzu idan waɗannan mutanen sun koma sun maida shi sana'a, kuma duk sanda ka ba su kuɗin nan, suna ƙara samo makamai ne da samo ma'aikata da samo kayan da za su taimake su domin su ci gaba da wannan sana'an, suna takurawa al'umma, suna hana mutane su koni. Kuma wannan bugu da ƙari yana ƙara encouraging masu ƙananan laifuka ne, wanda suka saba su ɗanyi sane a cikin kasuwa, su ɗanyi ƙananan laifuka, sai su ga wannan sana'an wanda ya fi kawo kuɗi kuma cikin sauƙi, sai su ga su ma bari su faɗa cikinsa. sai su ma bar su fada cikin sa wannan kaga ya kai mu zuwa ga barnar da tafi ta farko wannan ya Maulana Professor Ibrahim Makare ya ce wannan yana da cikin abubuwan da aka haramta sannan abu ya kamata a haramta a hana su ta hanyar saddo zari'a sannan abu na uku da ya kawo wanda shine na karshe shine maulidi da ake yi na shehu ne a ce maulidin shehu wane wanda bayin Allah ne maulidin waliyai bayin Allah salihai asalin sa halas ne domin ai bai wuce a ce kawai murna da haihuwar mutum ba to murna da haihuwar mutum kamar yadda muke murna da haihuwar sunan mu babu laifi dan kai murna da haihuwar wani bawan Allah domin akwai wani alkhairi da yazo maka da shi sanadiyan sa wannan alkhairi yazo maka ya shirye da kai zuwa ga Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza to dan ka tuna da shi to babu laifi a ciki to amma mun sani cewa abin yakan wuce wannan yakan kai wa a tsaya ai ta magana akan falalansa da kimansa da darajarsa da wane ne ai ta abin nan ba tare da an yi magana ko guda ɗaya akan wani laifi da yayi ko wani kuskure da yayi ba wanda ba ana son a faɗi wannan din bane amma yawan faɗin falalansa an faɗi wannan shekaran a waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza shekara mai zuwa a sake maimaita wannan abin sai mu fara daukan ganin cewa kaman ma wani masumi ne wanda baya iya yin kuskure da an faɗa magana da gare shi dole ne mu biyayya gare shi wanda kuma shi ma fahimtan addini yake yi daidai gurgurdan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na kwakwalwa wanda yana nufin zai iya kuskure a cikin fahimta zai iya yin daidai a cikin fahimta wanda yawan yin waɗannan tarurruka na maulidi na shehuwane da shehuwane zai sa mu zama mun fara sifanta su da sifa na kindisiya da sifa na ma'sumiya da sifa na wanda ta yi kusa da annabta wannan zai zama shi ne karatunmu na ƙarshe ko kuma maganarmu na ƙarshe a cikin wannan babi na saddu zara babi na uku na 12 a cikin wannan usul na mazhaban Imam Malik aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.